ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكة سادوة أولنا مسلا شيء من إبن البركة مسلا شيء عثمان إما أفان دكينا غدا قياة شنونا غرينا كانوا أولنا يمشي من البركة نجمع يو أشرن دبقي دوات السفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجبو دير كريه دير 30 دكرة وأنكم أيك دير دير الشاء بقي دوات الشاء دير ميلادية تدبو بيو دشاء بقي وأن مجلسين ماكو ماكو نتفسير من القرآن من جرمة وأن منا تفين تفسير سورة البقرة وما منا تفين آية تقليد الثمانين inda akan tane zamu tashi gabanin mu fara karatu kamar yadda nayi bayani a karatun mu na alwajibi sayyib ranan da na ba ka ta gabata akwai wasu ayyukan alkhairi guda biyu da kullun kamar yadda muke fada su ne ribar wato rasul mal da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wa mutum a nan duniya abinda kai da dukiyarka shine dukiyar taka aikin da kai da dukiyar ka shine ita ce dukiyar ba abinda ka aji ba ko ka mutu aka gada annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda ya tabbata yana cewa yaqulu ibnu adam mali mali fa halaka min malika illa ma akalta fa ablayta illa ma akalta fa ablayta أو لبست إلا ما أكلت نعم أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت دان أدم كل ينا تشوى دوكياتا دوكياتا النبي صلى الله عليه وسلم يتشي أما كي دان أدم باكدا ونا أبو أتشكين دوكياتا سي أبن ذاك تشي لقونا دوكيات كما كفاتي بشي هو أبن ذاك تذكرة ta tsufa ko ka gaji da ita ka bayar ko kuma abinda za ka ɗauka ka bayar dan Allah ya ce to wannan shi ne zai wanzu wannan shi ne dukiyar taka ta hakika kullum idan aikin alkhairi ya taso akan tallata shi ga mutane wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi ne zai rabauta da wannan aiki sai ka ga cewa ya saka jarinsa kamar yadda nace muku muna da ayyuka guda biyu dai mun dade da fara shi wajen shekara uku mun ci karfin sa ta mun yi kusa 2-3 na aiki dai kuma bai kwata 2-3 ba da tasowa na farko shine studio da muke shiryawa wace a cikin ta za a rika gabatar da karatuttuka ana dauka sau karatuttuka da za a sanya a kafofin watsa labarai masu hoto ko kuma karatuttuka da za a dauka a sanya a cikin kafofin watsa labarai na rediyo ko wanda za a saki a cikin kafofin sadarwa na zamani kamar yadda ku sani muna da bukatar wannan kwarai da gaske saboda akwai shirye-shirye da ake sanyawa a rediyo ba wai rediyo muke zuwa mu yi ba mukan yi su ne a gidajenmu sannan mubara aje a saka to wajen yin recording din nan kamar yadda na faɗa a wancan ranar Laraba wajen yin recording din muna gamuwa da abubuwa ba za mu same shi yadda muke so tunda ba a studio muka yi shi ba wani lokaci sai a zo yi kamar lokacin da muka yi halaqat akan tarihin sayyidina Uthman mun yi halaqa ta kai 30 ko ta kai 30 to duk a cikin falo na makarkari da ni da malam Al-Qasim wani lokaci za a yi to sai mun yi ta famar kafa doka ga yara saboda kowane lokaci suna iya zuwa su fata mana aiki. Wani lokaci za mu zo ana yin makota ana kwale-kwale. Saboda ko ya dauko kafinta yana masa gyara. To babu yadda za a yi. Wani lokaci za mu zo muna yi sai mu ji wani ya tayar da injinsa. To mu shiga tunanin ina za mu koma ina ne ba za mu koma. Wani lokaci za mu zo kusama a cikin damana sai mun fara sai ruwa ya tsarki. In ana ruwa kwano ruwa yana sauka to za ka iya yin komai ba ko yana shatata a ƙasa. Muna cikin yin wani lokaci manyan motoci za su ta hon. Wasu ma kamar sun san me muke. To sai mun tsaya mun riƙe numfashin musulunna. Har sun wuce sannan mu ce to mu ci gaba da gaba a yanki. To mutane da yawa ba su sanya ake yin abin ba. Mu da muke muka sanya ake wani lokaci sai mun zauna guri sai mu ga kai wurin nan ba zai yiwu ba. Sai mu tashi mu nemi sake guri. Malam Abdulrahman, Malam Al-Qasim ya san dai yadda muke tafama a wancan lokaci saboda studio din da muke hadawa ba su kammala ba. Da ta kammala duk waɗannan abubuwan ba za su zo su za mu tsaje su ba. To amma duk da haka mutane sai ka ga idan aka ce rana ɗaya ko ba a yi ba ko an maimaita sai waya. Malam Al-Qasim ya ba mu jiba, Malam Al-Qasim ya ba aka ba. Bai sanya aka yi aka ɗauka ba, bai sanya aka yi aka yi shirin ba. To saboda haka muna son mu samar da studio waɗanda dukkan karatuttuka da waɗanda ba wai waɗannan da ake ana sai ne karatu ba, lokaci za a ga wani abin da ya kamata a shirya program domin a watsa shi ga al'umma saboda bukata. To ana bukatar a samu gurin da aka shirya don wannan. To a gaskiya mun kusan akwai ƴan uwa waɗanda sun taimaka Allah ya saka musu da alkhairi. Aikin ya yi nisa, to akwai abin da ya rage muke sanar da al'umma cewa Allah ya kawo waɗanda za su sanya jarin su a cikin wannan aiki na alkhairi wannan sadaka jariya. Na san yanzu abin da ya rage a cikin aikin ba zai ci sama da miliyan biyu ba. Zai kammala cikin yadda muke so. Akwai abu na biyu, akwai abin nan ɗakin karatu da muke da shi wanda muna da littattafai masha Allah ba laifi suna da yawa. Ɗalibai sukan zo daga ko'ina da masu bincike da malamai su yi nazari a cikinsa. Ana buɗe shi tun daga bayan la'asar har zuwa karfe 9 na dare. A wannan ɗakin karatu mun yi sa'a a cikin 'yan kwanakin nan sannan da suka gabata. Wani ɗan uwa da muka daɗe tare da shi a publisher ne, shi ya buga littafi na PhD al-madrasa al-hanifiyya. Ya nemi cewa mai zai hana tunda muna da public library, mai zai hana ba zai turo mun sunayen wasu masu taimakawa a cikin aikin Allah ba. Rubuta takarda a bashi shi zai kai musu insha Allah za su taimaka mana da littafai masu karimi. Ya turo mun sunayen su, ni ban san su ba, sunayen kawai na gani. Na zauna na rubuta masa na tura masa ta email. Sai gashi ya turo mun cewa an saya mana littattafai wanda kimarsa sun fi yafi miliyan 10. Domin sun kai wajen katan 120 da wani abu. Kuma littattafai ne masu kimar gaske, masu gwalagwale da daraja da ilimi mai yawa. Ɗalibin ilimi idan ya gansu sai ya zubar da yawo. To an kawo su, kuɗin kawo su ma da komai har zuwa Najeriya kusan miliyan 1.5. Wani bawan Allah ya taimaka aka kawo su nan Najeriya. Suna nan mun zauna mun wawware na hadisi daban, na tafsiri daban, na fiqhu daban, na usulu daban, na duga daban, na komai mun wawware su mun musu stampi na ita shi labarari din. To amma muna jiran mu samu wanda zai taimaka mana da kantocin da za a dora su a kai. Na sanya wanda zai mana kantoci masu kyau kuma waɗanda za su daɗe babu magana ta canza su. Ya kawo mana littafin kantocin da za a yi su cinye wannan littafai na miliyan 10, amma kantocin ba zai kai miliyan 1 ba, kusan dai miliyan 1 ne ba kaɗan. To kaga ina ga akwai abin kunya a ce na sake rubuta na tura waɗannan mutane cewa gashi an kawo littafai suna nan suna ta kura, amma ba mu da kuɗin da za mu yi, ba mu da miliyan 1 da za mu yi kanta. Allah a taimaka a turo min da kudin da zamu kanta ina ga in nayi haka kuma na ba ku kunya gaske akwai zubar da mutuncin kasar ma gaba da ta irin kasa ce wannan a ba ku taimakon kayan karatu na ilimi da ku da ƴaƴanku da wasan da ma za su zuba a san iya ranar da za a lokacin da za a dauka ana amfani da wannan wataƙila har yau musanadi ana morar wannan abu amma za ta samu hada miliyan daya da za ku yi kantocin da za ku dora su a kai to littafan suna nan suna ta kura duk sanda na shiga na gan su wallahi hankali na tashi ba ku cika zuwa in kallata bukata ba a cikinku yawanci na kan bi daidai ko waɗanda da sun cewa suna taimakawa su taimaka a yi abu ba tare da an kawo shi nan ba to amma tunda ku ga na kawo shi nan to ina cikin damuwa saboda haka muna fatan in ɗaya za su tallafa mu ga cewa da tukufan nan da aka kawo an yi musu muhalli mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa kowa ikon taimakawa idan ma ba za ka iya taimakawa ba to ka isar da shi ga wanda ka san cewa mai taimakawa ne a kan irin wannan aiki za mu ci gaba da karatun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم
an uwa yake tunatar da ni inda za a kawo taimakon ana iya tuntuɓa ta ko kuma a tuntuɓi malam alkashin insha Allah ku a karɓo lambar wayarsa ko lambar wayarta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba alaikum idha hadara ahadakum al-maut an wajabta muku yayin da alamun mutuwa suka halarto wa ɗayanku in taraka khairan in ya bar wata dukiya ya bar alkhairi alwasiyatu lilwalidain to yayi wasiya ga iyaye mahaifa guda biyu wal aqrabina da dangi mafiya kusanci haqqan abil ma'ruf ta hanyar da ta dace da shari'a haqqan alal muttaqina wannan haƙƙi ne tabbatacce akan masu takawa faman badalahu Allah ce to duk wanda ya canza lamarin wasiya ba'da ma sami'ahu bayan ya ji shi fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddiluna to lalle dai kun canza wannan yana kan waɗanda suke canzawa inna allaha sami'un alim lalle Allah mai ji ne mai kuma gani ne faman khafa min musin janafan aw ithman fa aflaha bainahum faman khafa min musin janafan aw ithman fa aw ithman fa bakarat aw to bismillah
faman khafa min musin janafan aw ithman fa aflaha bainahum فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
الله فمن خاف من موت جنفا أو إثما وانا جي يجي صوران كوتي وا وانا جي صوران كركتي وا كوتي وا بيسا قسكولي أو إثما كو بيسا ذالنشي min musin daga wanda yake yin wasiya fa aslaha bainahum sai ya kyautata ko ya danka wato ya daidaita tsakaninsu fala isma alaihi to wannan ba shi da laifi inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wannan darasi shi ne na 121 a cikin wannan karatu namu ko a cikin wannan sura al'amarin wasiya wato musulmi ba su gushe ba suna ganin wasiya a cikin dukiya wani haƙƙi ne tabbatacce da shari'a ta zo da shi hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim hadisin talha ibn musarrif yake cewa na tambaya abdullahi ibn abi aufa sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama nace da shi hal kana annabi sallallahu alaihi wa sallama auha ausa shin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar wasiya a cikin dukiyarsa kafin ya koma ga Allah فقال سي عبد الله بن ابي اوفى يتي لا النبي بي بي وصية با فقلت كيف كتبت على الناس الوصية ولم يوصي يتي دشي يا اكا وجبتا ومتانيك وصية اما شي النبي بي با قال سي عبد الله بن ابي اوفى يتي متى اوصى بكتاب الله شي يا وصية ليد لساكن الله واتو ابن ديكي نفي انان shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba a gadin sa ba bai bar wata dukiya da za a gaje shi a cikin ta ba don haka kaga babu maganar yayi wasiya a cikin dukiyarsa ko a cikin abin da ya bari sai dai yayi wa musulmi wasiya ga abin da zai amfanar da su da addinin su ya tsare musu addinin su shine su riko da littafin Allah su riko da littafin musulunci shine alqur'ani al'ada ce ta musulmi idan mamaci ya zo mutuwa a rika cewa da shi yayi wasiya ko ya bar wasiya malamai sun yi ittifaki akan cewa la wasiyata li warithin wanda duk zai digado to ba za a bar masa ba za a yi masa wasiya ba wato ba za a ce an bar masa wasiyar wani bangare na dukiyar da shi a cikin gadan sa ba saboda hadisin da ya tabbata a cikin littafan sunan sun ruwaito shi daga Amr ibn Kharija haka nan Abu Dawud da Tirmidhi sun ruwaito shi daga Abu Umama radiyallahu ta'ala anhu ma suka ce sun ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu ala la wasiyata li warith hakika Allah ya ba wa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa don haka babu wasiya ga wanda zai gado annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan a hajjin sa ta ban kwana hajjatul wada don haka kaga ashe abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan ayar kutiba alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyatu lil walidaini al-walidani sune iyaye guda biyu mahaifa uwa da uba kaga al-walidani suna cikin gado uwa da mahaifi suna cikin gado dukiyar abinda dan su ya rasu ya bari to kaga su an cire su daga cikin wannan aya kenan saboda annabi ya ce la wasiyata li warithin duk wanda yake cikin magaga ba a yi masa wasiya kaga su an cire su a baya a wancan karatun mun faɗi cewa wasu daga cikin malamai suna cewa alwalidin din ma suna nan a ciki tunda akwai iyayen da ba za su yi gado ba kamar wanda suke iyaye ne amma ba musulmi ba kaga ba za su gaji dukiyar dan su musulmi ba to me zai yi ne ya kyautata musu bayan rasuwarsa shine yayi wasiya cewa a ba su wani abu daga cikin dukiyarsa haka nan idan ya kasance bayi ne lokacin da ake bauta bawa baya gadan da domin shi bawa da abin da duk ya mallaka na mai gidansa ne to haka kaga ba magana a yi masa wasiya an aka yi masa wasiya a yi wa mai gidansa ne to haka wanda ya yi rashin sa'a mahaifinsa ko mahaifinsa suka zan bayi ne to a nan kaga ba za su yi gadansa ba to sai ya yi wasiya cewa bayan ya mutu a ba su wani abu daga cikin dukiyarsa to wasu suka ce har yanzu dai alwalidaini din suna da ciki wal aqrabina haka nan dangi makusanta akwai waɗanda za su ci gadansa akwai wanda ba za su ci gadansa ba to kaga duk wanda zai ci gado shi ma ya fita yayin da ayar wato raban gado ta sauka ta cikin suratul nisa'i shi yasa wasu malamai suka ce to wannan tafsiri da aka samu fitar da wasu da aka yi daga cikin wannan aya shi kansa wasu malamai suna kiran shi nas wato kamar shada wani hukunci ne domin dukkan wani am hadnasi am wanda aka yi aiki da shi sannan daga baya aka zo aka cire wasu daga cikin wannan nasi gaman me to wannan malamai suka kira shi nas to wani na iya cewa ai wancan hadisi da muka karanta hadisin Abu Umama ko hadisin Amr ibn Kharija hadisi ne khabar wahid ne wato daidai ku ne suka ruwaito shi bai kai matakin hadisi mutawatiri ba to ya za a yi ya shafi abinda aya ta zo da shi alqur'ani aya kuma ba ta tabbata sai ta hanyar tawatiri alqur'ani bai tabbata ba sai ta hanyar tawatur sai ta hanyar gangan ku wato malamai wato marwaita da dama ne suka ruwaito ba ɗaya ba biyu ba uku ba to za a hadisin da mutum ba su bi ba ko uku suka ruwaito shi ya za a iya shafi abinda aka samu gangan kwamfasar waya wajen ruwaita ba haka a kowaɗanda suke cewa أخبار الأحاد لا 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 تنطق الأخبار لا تنطق المتواتر. دع ابن ديك يازو تهجر إذا كتب بذي شافي ابن يازو تهجر دعكم كوبا. دع كونا عزيز بذي شافي ونا آيات كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت بع. تؤلا ابن دامو شيء أنسى كونا ذي يقول ونا الدعوة. نقول كودي بعد كم على بين السكح كان شيء وخبر الواحد بايا شافي متواتر. ونا ما كان شيء توجه. Da dama da cikin malamai sun saba musu saboda haka suna misali ma da wannan hadisin cewa wannan hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ala la wasiyata liwaris ya shafi abinda waccan aya ta nuna na cewa ana iya wa iyaye wasiya ana iya wa dangi na kusa ko mafi kusanci wasiya saboda kaga an samu faruwar haka din tunda an samu faruwar haka to wannan ya nuna cewa waccan kaida ba samu inda zama ba sannan abu na biyu koda mun tafi koda mun yarda dan kada a tsawaita surutu mu yarda cewa khabarul wahid baya shafi mutawatiri to shi kansa wannan hadisin koda kasancewa sa yana karkashin khabarul ahad to kusan idan aka yi la'akari da yadda musulmi suka karbe shi haddo biyu wannan kadai ya isa ya bashi karfi da matsayi na mutawatir saboda shi kansa kamar mutawatir ne da hu talaqahu al-ummah bil qabul saboda al-umma sun karbe shi haddo biyu sun yi aiki da abin da ya kunsa musulmi sun yi ittifaki da cewa Allah subhanahu wataala yayi bayani daki daki yadda za a raba kayan da gado wato dukiyar gado da mamaci ya bari ayar da ta sauka a cikin suratul nisaa yusikum Allahu fi auladikum Allah ya yi bayanin daki daki cewa yaya za a raba gado kuma ita wannan aya kenan da muke cikin karatunta ya zan zahirin ta ba shi ne muradi ba ba shi ake nufi ba tunda zahirin ta yana nufin a yi wasiya a ba su wani kaso daga cikin dukiyar da mamaci zai bari wasu abin nan al-aqrabi na dangi makusanta su ma a yi wasu wasiya a ba su wani kaso daga cikin abinda ya nuna wannan ba shi ne abinda ake nufi da gado ba abin da daura wannan aya ba don haka waɗanda suka tafi akan cewa ayar nan da muka karanta tana nan tana aiki abinda suke cewa tana aiki ne akan wanda baya ba zai yi gado ba wanda ba zai yi gado ba dan dan uwa ne makusanci ko mahaifi ne amma ba shi da gado ko mahaifiya ce amma ba ta da gado kuma a yi wasiya ga wanda yake mai gado da abinda ya abinda ya karu akan nasibinsa na mirasi wato yana da wani yana cikin masu gado amma sai shi wato mamaci sai ya ce duk da wane dana yana cikin wanda za su gaje ni amma na yi masa wasiya cewa a ba shi wani abu cikin dukiyarsa bayan mutuwarsa to suka ce shi ma wannan yana da za mu yi bayani a kansa don haka waɗanda suke ganin wannan aya ayatul mawaris ta shafe ta suna cewa aiki da ita ko da bai zama wajibi ba to yana nan mustahabbi ne yana nan mustahabbi ne a yi wasiya ga waɗanda suka cancanci a yi musu wasiya ko da kuwa ba sa cikin wato ba sa cikin waɗanda za su yi gado Allah subhanahu wa ta'ala ce fa man baddalahu ba'da ma sami'ahu wanda duk ya canza lamarin wasiya kamar baddalahu ay isa abinda zamu fahimta daga ayoyin da ta gabata shine maganar wasiya ce to duk wanda ya canza shi wannan lamiri yana komawa zuwa ne ga al-isa wanda zamu fahimta daga cikin siyakin ayoyin da suka gabata wanda duk ya canza lamarin wasiya ba'da ma sami'ahu bayan ya ji abinda aka faɗa na wasici amma daga baya ya canza shi fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna to kadai laifin wannan canzawar yana kan waɗanda suke canzawar inna allaha sami'un alim lalle Allah bai ji ne mai gani wato Allah subhanahu wataala yana cewa duk wanda ya canza lamarin wasiya sawa'un shi mai bada shaida ne ko ku a'a ko shi mai yin wasiyar ne da kansa ko ta hanyar ya rage daga abin da ya kamata, wato an yi wasiya, an faɗa abin da aka yi wasiya a kansa, aka sa shi shaida, amma da ya zo ba da shaida sai ya ba da shaida cewa abin da aka bari wasiya ɗin bai kai haka ba, wato ya rage wani abu daga ciki, ko kuma shi wanda aka ba shi wasiya ɗin shi ma ya canza, maimakon ga abin da aka bar masa wasiya cewa zai yi da wannan dukiya, ya ba ma wani, ya ba ma wani, ya ba ma wani, sai ya canza mutanen, ko ya canza kasan da shi mamaci ya bari, to fa inna ma ismuhu ala ladina yubaddiluna, laifin wannan yana kan waɗanda suke canzawa ɗin. Tabdilul wasiyati min al-kaba'ir, canza wasiyar da mamaci ya bari yana daga cikin manya-manyan laifuka. Canza inda mamaci ya ce a sa dukiya da wanda ya ce a bawa, ko kuma gwargwadon abin da ya ce a baya, wanda duk ya shigo ya yi canza wani abu daga cikin wannan, to ya tabbata cewa ya yi babban laifi. Idan ya kasance mai wasiyar yana da rai, yana nan da ransa bai mutu ba, amma ya bar wasiya, sai wani ya ɗauka ya canza wasiyar, wanda aka ce a bashi abu kaza ya canza da wani abu daban, ko wanda aka ce a bashi a gwargwadon dukiya kaza ya canza ya rage ko ya ƙara masa, mamacin wanda ya bar wasiyar yana nan da rai, babu shakka wannan babban laifi ne. To ina kuma idan ya mutu? Idan ya mutu babu shakka laifin zai fi girma, domin a wannan lokacin bai da iko yadda zai yi kokarin ya gyara abin, ya riga ya koma ga Allah. To amma ya sani shi wanda zai yi wasiya a canza masa ba shi ke da laifi ba, shi ladansa yana nan cikakke, ya yi wasiya ya ce dukiya a ɗauki kaza a cikin dukiya ta, a yi masallaci a ɗauki kaza a cikin dukiya ta, a taimaka marayu a ɗauki kaza a cikin dukiya ta, a yi kaza, ya bar wannan abin yadda yake, a ɗauki kaza a cikin dukiya ta, akwai wani ɗan uwa nan da ba zai ci gado na ba, a ba shi kaza a cikin dukiya. To sai daga bayan ya mutu, ‘ya’yansa suka zo suka haɗa kai da wanda shi aka danka wasiyar a hannunsa, ko ma su ne aka danka wasiyar a hannunsa, suka canza abin, to kada ya ji cewa ko ba zai samu lada ba. Fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna, da zunubin yana nan akan su waɗanda suka canza, shi ko mai gare shi, to shi yana da lada, yana da cikakken ladansa, domin duk wanda ya zo yin sadaka ko ya zo aikata alkhairi, ya nufi aikata alkhairi da kyakkyawan niyya, ya danka wannan aikin alkhairi a hannun wasu ko wani, sai wannan ya canza wa abin alƙibla, ko ma ya ƙi, ko ya ba yadda ya kamata ba, to shi zai ɗauki ladansa cikakke, ba abinda Allah zai rage masa ciki. Abinda Allah yake ba wa masu wannan aiki na lada zai ba shi, kamar yadda ya tabbata a cikin sahih Bukhari, hadisin ma'an ibn yazid da shi da mahaifinsa da kakansa duk sahabbai ne, da shi da mahaifinsa da kakansa duk sahabbai ne, ma yake cewa shi ma ne yake cewa annabi ne ma ya nema mun aure da kansa, shi ya nema mun auren matar da zan abin nan, kuma aka yi rigima na kai masa ƙara. To yake cewa mahaifinsa Yazid ya yi niyyar zai ba da sadaka ga wani bawan Allah da ya kula cewa yana buƙatar taimako, bawan Allah ne yana zuwa masallaci ya zauna a wani mahalli da ya saba zama, shikenan sai ya ɗau wata dukiyarsa, sai ya je daidai inda mutumin ne yake zama, sai ya ajiye a matsayin in mai zaman ya zo ya zo ya ɗauka a matsayin sadaka, da ya je ya ajiye ɗan sama'a, sai ya je masallaci, yana zuwa sai ya hango kullun duki, sai ce ya tafi kullun, kawai sai ya ɗauke ya zo nuna babansa, ya ce kaga na Allah da ikonsa, kaga wani bawan Allah ya taimaka min da wannan dukiya. Ma'a ya ce abin da Yazid ya ce, ai wannan dukiya ta wace kuma ba kai na niyya ba, ma iyaka aratu, tuni ba kai na niyya ba, shi kuma ya ce shi gaskiya ta zama tashi. Suka rasa suka tafi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, annabi sallallahu alaihi wa sallama yace laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma aqta ya ma, kai niyyar da kai Yazid na cewa za ka yi alheri, laka ta tabbata gare ka, niyyar ka ta same ka, kai kuma abinda ka dauka jiki ya zama naka. saboda haka abinda mutum yayi niyya na alkhairi ko da bai je ko an canza masa alqibla to wannan baya hana ya samu dadan sa a gurin Allah subhanahu wataala amma wannan baya hana idan aka canza wasiya shi wanda aka yi wasiyar cewa ai masa kaza ai masa kaza da dukiyar nan shi lalle zai cutu babu shakka zai cutu shi yasa wanda zai canjin wannan wasiya yake dauke da laifi mai girma shi yasa Ibn Abbas kamar da Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito yana cewa fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna lalle kadai laifin wannan yana kan waɗanda suke canzawar yake cewa waqad waqa'a ajrul musi ala Allah wa bari'a min ismihi wa bari'a min ismihi yake cewa shi wanda yayi wasiyar ladan sa ya tabbata a gurin Allah kuma laifin da za a yi wato da a ce zai yi zai bar dukiya ga kanan ayi wani aikin alkhairi da ita sai wanda ya bar wasiyar sai je yi wani aikin banza da ita to shi ba za a rubuta sai dai a bashi ladan sa na niyyar alkhairi da yayi shi ko wancan a dora masa alhakin abin da yayi na canzar wannan wasiya da kuma abin da yayi na aikin bashi a wannan dukiya domin idan ya kasance shi yayi abin da Allah ya ce yayi ta bil ma'ruf alwasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf yayi ta bil ma'ruf yadda ya dace yadda ya dace to wannan laifin wani baya daukan laifin wani Allah taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insan illa ma sa'a babu wata rai da suke dauka alhakin wata rai kuma babu abin da yake tabbata haƙƙi ga mutum sai abin da ya aikata anan da aka ce fa inna ma ismuhu kadai laifin yana kan masu canzawa ba wai yana nufin cewa kuma babu wani wanda zai dauki laifi ba sai shi kadai wanda ya canza a shi ma wanda aka yi canjin da shi aka bashi maimakon ba shi aka ce a ba ko aka ƙara masa maimakon ga abin da aka ce a bashi ya karbi ƙari ko ya karbi abin da ba nashi ba kuma yana sane to shi ba ya karbi ta banda kada ka ji an ce fa inda ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna masu canzawa su za su dau laifi ka ce to ina ruwana ai ni haka suka canza haka da suka canza su alaiki akan su ni a bani kayana kawai tunda dai sun ce kaza ne kawai ni a bani in dai har ya san cewa wasiyar da aka bari ba haka aka ce a bashi ba kawai waɗancan ne kawai suka hada baki suka ce kawai ku tsara ma wani ko dan saboda ya fi kusa da su ko dan saboda ya fi musu alkhairi ko wani abu ne da suka hango suka ce a ƙara masa ko wani ba shi a cikin wasiyar suka shigo da shi suka ce a ba shi muna ga shi ya kamata a ba 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 to fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna da aka ce laifin yana kan masu canzawa to har shi kansa wanda zai karba alhalin ba haƙƙinsa ba ne ya karɓuta hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisi ummu salama رضي الله تعالى عنها تكي سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينا سوى إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق أخيني فإنما أقطع له قطعة من نار فلا يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم يكي سوى كنا كو حسومة وكريكين جمونك قبانا تنا يواوني في إيا مغانا دبين هجة taryan sama da dan uwansa alhalin ba shine mai gaskiya ba shi kuma alƙali mai yin hukunci yana yin hukunci gwargwadon yadda ya fahimci hujja kowane bangare ɗaya ya fi zaƙewa ya fi baki saboda haka ya fi gamsar da shi alƙali alhalin kuma shine mara gaskiya sai aka ɗauki abin da ba na shi ba aka bashi annabi ya ce fa man qadaytu lahu bi haqqi akhihi to duk wanda na yi masa hukunci na bashi haƙƙin dan uwansa fa innama aqta'u lahu qit'atan min nar to yasani wani kaso ne wani yanki ne na wuta na mika masa fala ya'khudha kada ya kufure karba saboda haka anan malamai suke cewa hukuncin alkali baya halatta haram baya haramta halal abinda yake haram ne alkali yayi hukunci aka baka wato ba naka ba aka baka to wannan hukuncin nashi ba zai mayar da abin ya zama halal gare ka ba saboda ka fahimci wannan me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa innama kai laifin yana kan waɗanda suka canza aka yi amfani da innama innama da qasr da qasr al-hukm ko da qasr al-wasf fa innama kai an kawo wannan ne ila domin kada wasu kada shi mai wasiya wanda zai bar wasiyi yayi hujja da cewa ni ina tsoron in nayi wasiyar nan ma karshe ma a canza min ta dan haka ni ba zan yi ba sai Allah ya ce a kai kadai laifin canzawar yana kan waɗanda suka canza kai ba zai shafe ka ba ce kai ma yi wasiyar karshe aje ai abin da ba shi ya dace ba to wannan kai ya hana kai wasiyar ka fahimci cewa innama ismuhu ala alladhina yubaddiluna kadai laifin yana kan waɗanda suka canza kamar Allah yana cewa ya kamata su wasiyi su kuma waɗanda aka yi musu wasiyi wajibi su zartar da shi kamar yadda aka yi musu idan aka samu wani ya canza to laifin yana kansa wato shari'a ta hana wannan canji kuma waɗanda suke da fada a jiko masu shugabanci shugaba kada ya bari wannan canjin ya yi aiki idan har aka gaya masa cewa an yi canji a cikin wasiyar nan to ya ɗauki mataki na ya ga cewa ya gyara abin kada ya bar shi domin abin da duk ya zama laifi ne zalunci ne to a shari'ance bai bar shi bai kamata a bar shi ba ya ci gaba wanda dai ya yi wasiyi da abin da yake cutarwa ne ya bar wasiya da dukiyarsa amma abinda za a yi zai cutar ko yadda ya wasiyar akwai cutarwa akwai wanda shi ya kamata a yi wasiyar ba a yi masa ba an yi ma wani wanda ba shi ya fi cancanta ba ko kuma ya yi wasiyar da za ta kawo yanke zumunci ya yi wasiyar da za ta kawo yanke zumunci a tsakanin ƴan uwa yayi wasiya cikin ƴaƴa kawai yace a ba mu wani wasu kuma ya hana su wanda wannan matakila zai iya bayuwa zuwa ga zumuncin su bayan sa ya lalace to wannan haramun ne haramun ne mutum ya yi wannan kuma duk wasiyar da ta kunshi cutar da wani ko ta kunshi qati'atu rahim abinda zai yanke zumunci tsakanin ƴan uwa to wannan wasiya bai halatta a zartar da ita ba wajibi ne a canza ta a canza ta zuwa ga ittigar da ya dace a canza ta zuwa ga abin da yake yafi dacewa shine abin da zai zama gaskiya kuma mai amfani an karbo daga sayyidina Abdullahi dan Abbas da sayyidina Ali radiyallahu anhuma suna cewa in kana ausa fi dirarin lam tajuz wasiyatuhu idan mai wasiya ya yi wasiya amma da cutarwa a cikinta to wannan wasiya ba ta halatta ba kamar yadda Allah ta'ala ce ghayra mudar ba mai cutarwa ba Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah sami'un alim lalle Allah mai ji ne kuma mai masani ne wato wannan wa'idi ne kamar narko ne Allah subhanahu wata'ala yake yi ga waɗanda suke canzawa wato cewa Ubangiji subhanahu wata'ala babu abin da bai sani ba duk abin da mutane za su yi na dabaru na su canza wani haƙƙi zuwa ga wanda ba mai shi ba ko su ainihin ba mu wani wanda haƙƙinsa ba wato su hana wani haƙƙinsa su ba mu wanda ba ya da haƙƙi to Allah ya san wannan ya san duk dabarun da za su yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji wasiyar da mai wasiya ya ji sami'un ya ji wasiyar da mai wasiya ya yi alimun kuma ya san canjin da mai canji ya yi haka ya san kowa yana da iko kuma babu abin da zai hana shi ya kama wato wannan da ya canza da laifinsa ya yi masa hukunci akan canjin da ya yi a nan Allah subhanahu wata'ala za mu ga ya ƙarfafa maganar inna Allah sami'un alim inna Allah haƙiƙa Allah ƙa'idar tauƙidi ƙarfafa magana tana zuwa idan ya kasance wanda ake magana da shi yana inkari wato kamar bai yarda ba sai a ƙarfafa masa magana lalle abin nan haka yake ko baka yadda ba kana musu lalle haka abin yake to anan kamar wanda zai canza wasiya kamar yana shakka cewa canjin nan da yake yi ba wani abu yake yi ba kamar yana shakkar ba laifi yake yi ba duk da bai fito ya furta shakka yake amma aikinsa ya nuna haka a hukunce kamar shi mai shakka ne don haka sai aka saukar da shi a matsayin mai shakka din aka ba shi hukuncin da ake ba mai shakka yadda ake magana shi aka ce inna Allah sami'un alim inna Allah sami'un alim lalle Allah yana ji ya ji yadda mai wasiya dan ya bar wasiya alimun kuma ya san kai mai zartar da wasiyar ne da kai canjin ka cancin da wasiyar nan a wajen da yawa daga cikin malamai suna cewa duk wasiyar da aka yi ta da dukiyar da ta wuce suluhi wato ta wuce 1 bisa 3 na dukiyar da mamaci ya bari to wannan wasiya ba ta ciya ce saboda hadisi mashahuri da yake cikin sahih bukhari da muslim da wasu daga cikin littafan hadisi hadisin sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu yayi wata wace lafiya a shekarar am hajjatul wada kuma yayi rashin lafiya mai tsanani annabi sallallahu alaihi wa sallam yaje dubo shi to shine yana kwanci yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inni qad balagha bi min alwaja'i wa ana al-mubal ga rashin lafiya irin yadda ta tsananta gare ni kuma gashi ni ba abocin dukiya ne wala yarithuni illa ibna babu wanda in yau na faɗa mutu babu mai cin gado na sai ya ta mace daya ita kadai ke da gado da wannan wasu malamai suka yi hujja akan cewa idan mutum ya mutu da ya bar dukiya da yarsa daya babu wani mai gado sai ita to a bata duka don wasu suna cewa a bata rabi tunda Allah ya ce rabi za a baka sauran kuma sai a kai baitul mali wato sai a kai gwamnati to kaga to amma wasu malamai suka ce ai gashi abin da yake fala ya rithuni illa natun babu mai cin gado na sai wata abin da saboda ka yaro ne za ta ci ni sa kai na ganin sai mace ce a aure za ta yi dukiyar nan ta aure za ta dauki duk lamar lauyin ta da cin ta da shan ta da abubuwa da suka shafi rayuwar ta duka wannan dukiya ta mata yawa aka tasaddaqu bi thuluthai mali sai yake tabbayar annabi sallallahu alaihi wasallam to in yi sadaka da kaso 2/3 na dukiyarta raba uku kaso 2 duk in bayar bi tafi da tai annabi yace da shila yace kada kai sai yace bi shaddar ya rasulullahi raba 2 babbar mata rabi in ba da rabi sadaka annabi yace da shila kada kai yace fastuluth yace to in ba da sulusi mana annabi yace as-thuluth eh to sulusi as-thuluth kafir amma da haka bai sulusi na da yawa wato kaga anan annabi ce da shi la ba wanda yake nuna iya gejin kenan sulusi 1/3 sai yace da shi innaka an tazara warasataka aghniya khairun min an tazarahum alatan yatakaffafuna an-nas yace kaga kabar iyalanka da wadata ya fi alkhairi da ka bar su ba su da komai su suna bara kaga anan a dunkule kamar wata bishara da bai ke ba cewa kar ka dauka yanzu za ka mutu za ka yi rayu kuma za ka yi yaya shi yasa daya amma a sallallahu alaihi wasallam yake ce an tazara warasataka kamar magadanka kaga ashe zai rayu bayan wannan yar bayan banda ita zai rayu bayan wannan ya kuma rayu wannan shekara 50 bayan wannan yana da san zai mutu don haka cuta ba mutuwa ba eh ya zata shi mutuwa zai saboda haka har ya fara magana zai ba da dukiyar sa sadaka annabi ya ce a to sai annabi ya masa wata wani albishir amma a dukkule bai fito ya ce masa ba za ka rayu har za ka hayayyafa ka samu magana to amma maganar da ya masa tana nuna cewa ba zai mutu ba ya ɗaya bane zai bar mutu ya bar magada ne da haka ka bar magadanka da wadata shi yafi sama da ka bar su suna roƙo sai ya ce wa innaka lam tunfiqa nafaqatan tattaji biha wajha Allah illa ujirta biha ka sani dukkan wani abin da zaka dauka ka bayar dan Allah to zaka samu sakamakon wannan hatta ma taj'alu fi imra'atik ki har abin da zaka sanya a bakin matarka wato dan abin da zaka yi na soyayya kana da nada Imam Ahmad ya fitar a cikin Musnad daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ya ce wajidtu anna an-nas ghaddu min ath-thuluth ila ar-rubu' fi al-wasiyyah. Abdullahi dan Abbas ke cewa ni na so ba a ce mutane sun rage maimakon thuluthi su rika ba da rubu'i wato ɗaya bisa hudu, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullahi ya ce Sa'd ibn Abi Waqqas ath-thuluth kathir kathir ko kabir, thuluthi na da yawa ko ce thuluthi na da girma. Sa'id ibn Mansur a cikin littafin sa Sunan ya fitar da hadisi daga Mughira daga Ibrahim An-Nakhai yake cewa kana al-khumsu fil wasiyyati ahabba ilayhim min ar-rubu'i war-rubu'u ahabba ilayhim min ath-thuluth. Mutum ya ba da ɗaya bisa biyar cikin dukiyarsa a matsayin wasiya, haka ya fi soyuwa gare su, yana nufin sahabbai. Haka nan ya ba da ɗaya bisa hudu ya fi soyuwa a gare su sama da ya ba da ɗaya bisa uku. Sai yake cewa ana cewa humal murrayan min al-amr al-imsak fi al-hayat wa at-tabdir fi al-mamat. Yace abubuwa biyu ne dukkan su masu daci marasa dadi. Dan da mutum yake da lafiya yana da ransa da lafiyarsa yayi ruwa, san da yazo mutuwa kuma yayi almubazzaranci, wannan abu da daci yake. To idan da mutum zai yi wasiya bi aksara min thuluth, yayi wasiya da abin da yafi thuluthi, da yazo rasuwa sai yace wato dukiyarsa ya kasata, wato kamar mu ce ya kasata biyar, yace ya bada kaso biyu bisa biyar, daga ya fi thuluthi. To ya halatta a zartar da wannan? To anan yana abun yana komawa ne ga su magada. Idan suka zartar ta zartu, idan suka ce ba matsala babanmu ne mahaifinmu ne alkhairin nan kuma shi zai samu, don haka duk da haka ya yi wasiya da sama da thuluthi mumin yadda shi kenan. To idan sun yadda ya yi wasiya da sama da thuluthi, sai kuma daga baya suka canza ra'ayi bayan ya mutu. Bayan ya mutu aka zo aka yi lissafi sai suka ga kuɗin ba da yawa, suka ji miliyoyin da yawa, sai ce ɗan kuma ya abin nan. To sai suka ce kai mu fa gaskiya wasiyar nan tun da dama an ce thuluthi mu mun da thuluthin nan. To suna da wannan haƙƙin ko ba su da shi? Eh, wani ya ce ba su da shi? Suna da shi domin malamai suka ce tana yiwuwa tun a farko sun nuna sun yarda ne don su kwantarwa da mahaifinsu hankali, kuma kunya za su sa su ba za su iya ja ba, mutum da dukiyarsa kaga zai mutu kana rigima da shi. Eh, ga shi kwanci zai mutu yana cewa a rubuta kaza kaza ka ji an kwashi sama da sulusi, ka ce ba ni ban yarda ba, ka san aika kunya wato kai kira kake kawai ya mutu. To kunya za ka sa ba za ka yi magana ba. Shi mai rubuta wasiya ya ce to dukiyar nan ta wuce sulusi, kun yarda? Za su ce ba mu yarda ba, fi sabilillah, ba za su iya ba. Za ka kunya a nan ba za ka bar su ba, za ka kunya ce za ka sa su yarda. To tunda kunya ce za ka sa su yarda, to shi kenan suna da haƙƙin rujui, suna da haƙƙin rujui. Shi ya sa Ibn Abi Shayba a cikin littafin sa Al-Musannaf ya fitar da ruwaya daga Sha'bi Amir ibn Shirahil Sha'bi daga Shurayl Al-Qadi yake cewa idza ista'zana ar-rajul warathatahu fil wasiyya, idan mutum ya nemi izinin magadansa wajen yin wasiyya, fa awsa bi akthara min ath-thuluth, yayi wasiyya da abin da ya wuce thuluthi, fa tayyabu lahu, su kuma suka nuna sun yarda dan su dadada masa. Fa idza nafahu aydiyahum min qabrihi wa min dafnihi, in suka gama binne shi suka kakkaba hannunsu daga kasar binne shi, fahum ala ra'si abrihim, to al'amarin yana da hannunsu, in sha'u ajazu, in sun ga dama su bar abin ya wuce a haka, wa in sha'u lam yujizu, in ba su ga dama ba suna iya cewa sun fasa. Wannan shine abin da Afa ibn Abi Rabah da Aqawus da kuma Al-Hasan al-Basri da wasu daga cikin tabi'ai duk suka faɗa cewa suna da dama. Daga suna da dama domin wasiyar a nasi daman an ƙayyade ta da sulusi. Abinda ya wuce sulusi to zai koma ga magada ne, sai abinda suka ce. yayin da ya kasance sun yadda ne lokacin da yake cewa su bashi injili zai yi wannan wasiya saboda sulusi suka nuna sun yadda sun yi haka ne saboda tausaya masa da kuma kunyarsa to abinda malamai suka ittifaki da shi shine ma uqiza bi sayfil haya'i ghayr jayiz abinda kai amfani da wani yana jin kunyarka har ka karba daga wajen sa to bai halitta ba kaje ka titsa mutum saboda kunya da nauyi da yake jinka ya baka abinda ba dan kunyar da ba zai iya baka ba to bai halitta ka ci ba saboda haka haƙƙin bayan ya mutu ya zama nasu dukiya da zarar mamaci ya mutu to yanzu ba sunanta dukiyarta ba sunanta dukiyarsu to haka in ta zama kafin ya mutu dukiyarta ce amma da zarar ya mutu to ta zama tasu to kuma a lokacin suna da haƙƙi su ce abin nan sun bashi ya wuce a haka don su daɗa da mahaifinsu ko da bayan mutuwarsa ko kuma su ce a'a su ba su yarda ba to amma idan mutum yana da gado fa mun karanta hadisi ya ce la wasiyata li waris duk mai cin gado babu wasiya gare shi to yana cikin magada ɗaya ne daga cikin ƴaƴansa ko dan ya fito ta masa ko dan wani dalili ko kuma a'a saboda ya kula cewa sauran duk suna da hali shi kadai ne mai mara hali a cikin su da ya tashi rasuwa sai yayi wani wata wasiya yace to wani tun da shi kun ga ba shi da karfin da kuke da shi nayi wasiya a bashi kaza cikin dukiya ta kafin araba gado kuma an raba a bashi kasar sa to wannan kaga yayi wasiya ga wanda ba shi da haƙƙin wasiya ya take ita ma tana koma ga sauran magada idan suka zartar bayan rasuwar mahaifin suka ce to tunda dai mahaifin ya ce a yi maka wasiya to wannan abin da ya bada wasiya a fitar maka sannan a raba gado to wannan ya halatta a yi haka domin dukiyar kamar yadda muka ce bayan rasuwarsa ta su ce saboda haka duk abin da suka yi da ita haƙƙinsu ne idan mutum ya yi wasiya biyu kafin mutuwarsa ya yi ta ɗaya ya zo ya yi ta biyu ta ɗaya ta saba ta ɗaya to za a ɗauki ta ƙarshe ne za a ɗauki wanda ya ta ƙarshe ta ƙarshen ta shafa ta farko ibnu abi shayba ya ruwaito daga al-hasan al-basri yake cewa idza awsa bi wasiyatin thumma awsa bi ukhra ba'daha yu'khadhu bil ukhra minhuma idan yayi wasiya sannan ya sake yin wata wasiyar to za a ɗauki ta ƙarshe haka shine fadar aba ibnu abi rabah yake fadar qaus da abu shi'ata jabir ibn zayd kamar da yake cikin musannaf ibnu abi shayba kuma wannan shine abin da aka ruwaito daga Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu idan zai yiwu a hada wasiyar duka biyu a yi aiki da su duka amma a cikin abin da bai wuce sulusi ba sai a raba ta wato yayi wasiya nan wane da wane da wane da wane ya faɗi sunaye nan ma yayi wasiya ya faɗi wasu sunaye waɗanda ya faɗa a nan ba su ya faɗa a nan ba to in zai iya yiwa duka a hada su amma kada a wuce abin da ya fi sulusi sai a ɗau daidai sulusi sai a raba musu sai a ba kowa gwargwadon abin da ya kama daga cikin haƙƙinsa haka ibnu abi shayba ya ruwaito daga al-imam az-zuhri muhammad ibn shihab az-zuhri yake cewa idza awsa ar-rajul bi wasiyatin thumma naqadaha fa hiya al-akhirah fa illa yanqudha fa innahu ma tajuzan jami'an fi thuluth bil hisas yace idan mutun yayi wasiya sannan ya warware wasiyarsa ta biyu ta farko da ta biyu a rubutun yace da na yi wasiya amma na sake da sabuwa to sabuwa za a dauka ta karshe idan kuma bai warware ta ba yayi nan kuma ya sake yin wata ta karshen bata warware ta farkon ba to shikenan sai a hada su a dauki abin da bai wuce sulusi ba a raba a tsakanin su Abu Hanifa yana cewa idan ya zamana wanda zai rasu ba ya da wato ba shi da wanda zai gaje shi kudinsa ko ya mutu sai dai a kai shi bai imani ba shi da mai ganinsa ko da asaba ba ya da shi to wannan ya halatta gare shi wasiya da dukkan dukiyarsa ya san cewa idan ya rasu to kawai shi kenan za a kai bai imani dukiyarsa to yana iya cewa yayi wasiya da dukiyarsa duka aje ayi kaza ayi kaza ayi kaza da ita domin abinda da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wannan shine abinda Abu Hanifa yake cewa illa wato dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasiya da dukiyarsa da yawa ai ya ce ya faɗa haka ne saboda magada ce innaka an anta zara warasataka to shi wannan bai da magadan kaga abinda ake gudu na kai ya bar magadan sa cikin talauci babu shi a tare da shi a shikenan shi ya halatta ya bada dukiyarsa gaba daya haka aka rawaito daga Ali da Ibn Abbas da Masruq da Ishaq ibn Rahuya duk sun faɗi wannan kai lokaci yayi ko ku ga magana akan wasiya ba abinda muka faɗa da daidai Allah ba malaka abinda muka shiru da nabi ya fi mana wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.